أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Goriyatu fata da Allah subhanahu wataala da ya tabbatar da adomu anan don gudanar da wannan tasiri na wannan shekara. Alhamdulillah, shi malam saboda waɗansu abubuwa da yake clashin da tafsirinsa da yake yi da la'asar, sai ga ya dace ya mai da tafsirin nan zuwa daren nan bayan an yi sallar tarawih bayan karfe 9 insha Allah, sai a shirya sai a fara tafsiri. To gashi nan dai na yau na farko an nan samu ran tsokaci ban fara da taron ba, amma na fatan insha Allah an aka ci gaba abin da zama ya daidaito a dinga yi karfe 9 din a fara tara. To alhamdulillah, na san ya dan zauna da dalibai da sauran yan uwa dai a nan din kan maganan tafsirin sai ya dawo shi da dare. To da magana shine zai fara yau insha Allah, in har an ga abu ya tafi daidai ba wani damuwa, muna ga insha Allah sai a ci gaba. Amma in mun ga akwai an samu dan akasi kuma da yake oje kuma da yake gani, alhamdulillah ba mu tsammani za mu samu wannan lamba ba cikin gudun bashi, amma ga da yawa an taho kuma na san da yawa musamman an canji zuwa karfe 9 din ba, amma wani ga insha Allah daga yau dai za mu kai labari mu da muka iso yau insha Allah. Muna fatan mu fara sa'a, muna kuma godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tabbatar da rayuwarmu gashi nan lafiya, kuma na zai nan muka yi wannan abun gashi nan kuma Allah ya sake dawo da mu bisa ya sa mana daga cikin rayu masu lafiya a jiyar gamunan kuma na observing wannan tafsir. Muna fatan kamar yadda muka ga farkonsa Allah ya rufe mu da makarshensa lafiya, ya Allah ubangiji ya sa mana daga cikin wanda za su samu yantuwa albarkan wannan wata na Ramadan. Shi malam muna masa fatan alkhairi, Allah ubangiji ya taimaka ya dafa da zafahansa ya samu tafsirin ya fi ma na oza shekarun da ya baya. So da wannan ne a madadin al'umman masubana jami'an HB nake cewa insha Allah yanzu nan zan miƙa microphone to shi malam insha Allah ya ci gaba da tafsirin mana wannan shekara. Muna fatan Allah ubangiji mana jagora insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ala lamma
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأمة المسلمين nan jami'ar Abubakar ta fa kwalewa da suke tare da mu a nan masallaci da sauran waɗanda sautin muke je musu a ko'ina kuma a koyaushe, gaisuwar mu ta yau da kullum mai albarka ta musulunci tahiyyata min indillahi mubarakatan tayyiba nake gabatarwa a gare ku da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiyarmu ta farko da ta ƙarshe ta tabbata ga Allah Maɗaukakin Sarki, godiya mara iyaka. Lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Godiya wadda ba ta da bigire a koyaushe kuma a ko'ina Ubangiji ya cancanci godiya. Wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhhibu. Ya ba mu dama mun haɗu da ku bayan wani yau na ɗaya ga watan Ramadan shekara 442 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya dace da 13 ga watan hudu na shekara ta 2021 miladiya, domin bude da kuma fara gabatar da karatun Alkur'ani da tafsirinsa na wannan shekara a wannan masallaci, kuma karkashin kulawa da daukar nauyi na al'ummar musulmi na jami'ar Abubakar ta fawa kwalewa a nan Bauchi. Bayan godiyarmu ga Allah Maɗaukakin Sarki, muna roƙo gare shi ya tabbatar mana da dukan alkhairinsa, ya kuma saukar mana da albarkar Alƙur'ani a cikin wannan karatu da kuma bayansa. Abubuwan da za mu karanta daidai, Allah ya ba mu lada kuma ya sa mu yi aiki da daidai ɗin. Abinda za mu yi kuskure ko a cikin karatu ko a cikin bayani, Allah Ubangiji ya mana rangwame ya gafarta mana. Abubuwan da muka aikata na kurakurai ko na ganganci na laifuffuka da za su iya kusata Ubangiji, muna roƙon Allah ya mana rangwame ya gafarta mana. Abubuwan da za mu aikata na ibada a cikin wannan wata na Ramadan, Allah Ubangiji ya karɓa mana kuma ya maimaita mana watanni da shekaru na Ramadan wanda za su kai yadda har Allah zai yarda da mu kuma ya ba mu rahamarsa. Muna yin addu'a dukkan waɗanda suka taimaka wajen ganin wannan karatu ya samu tabbata ko kuma ya watsu zuwa waɗanda za su samu su amfana da shi, Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Ku da kuke sauraro da mu da muke gabatarwa, Allah ya tara mu a cikin rahamarsa ta yin aiki da kuma rahamarsa ta karɓar aiki. Muna kuma yin addu'a dukkan waɗanda a baya suka kasance sun jagoranci karatu a nan ko a yanzu suke jagorantar karatu na musulmi a ko'ina suke amfanar da al'umma da iliminsu da basirarsu, Allah Ubangiji ya karɓa mana kuma ya tara mu a cikin rahamarsa. Ba tare da doguwar gabatarwa ba, wannan shekara da yardar Allah za mu yi karatu ne a cikin suratu Yusuf alayhi salam. Wannan sura mai albarka ita ce za ta zama darasinmu a bana. idan dama ta samu zamu karanta ta har zuwa ƙarshe, idan ba mu samu dama ba zamu karanta abin da ya tawaka faqara umma ta yassara min alquran. Saboda a gaskiyar zance wannan sura ce da take cike da fa'idoji masu yawa. Kaliu wata rana darasin mu ya takaita aya daya, wata rana ma a samu wani abu na cikin ayar koda ba a gama ta ba. Abinda muke fata shine Allah Ubangiji ya albarkace mu ya kuma haskaka zukatan mu da kwakwalen mu da hasken alqur'ani. Wannan sura da zamu fara ta kamar yadda kuka ji ita ce suratul Yusuf. Wannan sura an saukar da ita ne kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, shi yasa ta zama sura ce makkiya. Kuma wannan sura ita ce sura ta 12 a cikin jerin surorin Alkur'ani idan ka buɗe za ka karanta. Suratul Fatiha, Suratul Baqara, Suratul Ali Imran, Suratul Nisa, Suratul Ma'ida, Suratul An'am, Suratul A'raf, Suratul Anfal, Suratul Tauba, Suratul Yunus, Suratul Hud, sai ita Suratul Yusuf alayhi salam. Wannan sura an saukar da ita ne a jere tare da Suratul Hud. Bayan an saukar da Suratul Hud sai Allah ya saukar da ita. Tana kunshe da ayoyi 111, tana da kalmomi 795, tana da harufa 725. Wannan sura an sa mata suna Suratul Yusuf. Wane ne Yusufu alayhi salam? Annabi Yusuf alayhi salam ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam riwayar Imam al-Bukhari daga Abu Hurairah ta Allah ya kare yanda gare shi, yace an tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ce da shi ayyun nasi akram, shi wane ne yafi daraja da daukaka a cikin mutane bil adama? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace akramuhum indallahi atqahum, wanda yafi kowa daraja a wurin Allah shine wanda yafi tsoron Allah. Sai masu tambaya suka ce laisa an hada nas'alu, mu ba abinda muke nufi kenan ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na gano amsar tambayar ku, fa akramun nasi, mutumin da yafi kowa daraja idan abinda kuke tambaya kenan shine Yusufu nabiyullah, shi annabin Allah ne, ibnu nabiyillah dan annabin Allah ne, ibnu nabiyillah jikan annabin Allah ne, ibnu khalilillah tattaka kullun khalilin Allah. Ya tabbata a cikin wani hadisi na Abu Huraira wanda Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito a cikin Musnad, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ibn al-karim Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim Khalilur Rahman. Yace mutumin da ya zama mai daraja, dan mai daraja, dan mai daraja, dan mai daraja shine Yusuf dan Annabi Yaqub, dan Annabi Ishaq, dan Annabi Ibrahim baladayin Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa laula bistu fi sidni ma labita Yusuf thumma ja'a lid-da'i la ajabtuhu, yace inda ni ne aka jarrabe ni da irin jarabawa ta Annabi Yusuf, har aka jefa ni a cikin kurkuku, kuma na dade na wahala, na sha tasku da wahalhalun rayuwa a cikin kurkuku irin wanda Annabi Yusuf ya dandara. Sannan kuma sai ga dan aiken sarki ya zo yana neman a fitar da ni, to ni kan da na amsa na fita, amma shi Annabi Yusuf ƙananin hakurinsa ya wuce haka, har sai da ya ce irji ila rabbika fas'alhu ma balu niswati allati qata'na aydiyahum, yace sai ce kuma ka tambayi ubangidanka ina labarin matan nan waɗanda suka yayyanka hannayensu, inna rabbi bi kaydihinna alim. Annabi Yusuf yace zan ci gaba da hakuri har sai an gama bincike an wanke laifina, ba haka kawai a ce alfarma aka min da fito ba, ni ba gaggawa nake ba, zan ci gaba da hakuri har sai gaskiya ta nuna kanta kafin in fito. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inda ni ne hakuri na zai kare da sai in ce a fitar da ni bisa alfarma, ba dole sai gaskiya ta bayyana ba. Amma Annabi Yusuf hakurinsa ya sa sai ya ci gaba da zama sai da aka kai lokacin al'ana hafhaf al'abku kafin ya yarda ya fita. Hadisi ya tabbata daga Anas ibn Malik, wanda Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami'i Saghir. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bayani dangane da wannan. Annabi Yusuf yace uqtiya Yusuf shatr al-hutm, yace Annabi Yusuf da kuke ji da gani a cikin Al-Qur'ani Allah ya faɗi yanda mata suka rika haukacewa a kansa, yace ai an raba kyau gaba ɗaya na duniya ne kashi biyu sai aka bashi rabin shi kadai. Annabi Yusuf alayhi salam yana cikin annabawan Allah masu daraja. Allah ya ambaci sunanta a cikin Al-Qur'ani sau 27. Wuri na farko a cikin suratu Al-An'am, wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'quba kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Sannan wuri na ƙarshe na 27 din shine inda Allah yake walaqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bi, a cikin suratul Baqarah. Dukkan sauran guda 25 da suke tsakani suna cikin wannan sura, suratul Yusuf. Wannan sura tana da laqa'i, abinda ake nufi da latifa shine wani muhimmanci na musamman keɓantaccen matsayi wanda ta yi waɗansu surorin a Al-Qur'ani ba ta da shi. Wannan suratul Yusuf tana da waɗansu wato keɓantattun matsayi waɗanda take banta da su waɗanda ba za ka same su ba a cikin wata surar a cikin Al-Qur'ani in ba ita ba. A cikin wannan sura Allah maɗaukakin sarki ya keɓe ƙissar mutum guda, yasa aka yi ta magana a kansa sai da aka karanta aya 100 ana magana a kansa shi kadai, ba wanda Allah ya masa haka a cikin Al-Qur'ani. Duk wanda Allah zai yi maganarsa a Al-Qur'ani sai dai ya taba nan ya taba can ya taba nan ya taba can. Annabi Ibrahim, Annabi Musa suna daga cikin waɗanda labaransu suka fi yawa a Al-Qur'ani, amma dukkansu ba wanda ya samu inda za a jera ayoyi masu tsayi irin abin da aka yi wa Annabi Yusuf alayhi salam. Sai ya zama ma aka raɗa wa surar sunanta, kai ka ce wata hikima ce ta Ubangiji da ta sa annabawan Allah da aka rika ambato a cikin Al-Qur'ani su 25 ne, shi kuma shi kaɗansa sai aka bashi sura sai aka maimaita sunanta a cikin surar sau 25 ɗin. Sai zama kamar yana madadin dukkan annabawa ne a cikin Qur'ani, shi kuma a cikin surarsa shi kaɗansa ne ba a ambaci kowa ba sai shi. Annabi Yusuf alayhi salam a cikin wannan sura wato Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana wato a cikin tarihinsa yadda za mu koyi yanayin zamantakewa ta rayuwa. Tana ɗaya daga cikin surori a Al-Qur'ani idan ba ta zama ita ce a kan gaba ba wajen koya wa mutum yadda yanayin rayuwa yake da kuma yadda rayuwa take caccanzawa, da ake cewa no condition is permanent. In kana so ka gane wannan ka karanta suratul Yusuf, ka gane yadda babu wani abu a rayuwar nan da yake da tabbas kuma yake korewa, komai yana iya canzawa. Abokin kaunarka a lokaci guda yana iya zama abokin gabanka, wanda yake nuna maka so da ƙauna yana iya zama a cikin zuciyarsa kuma kafi kowa zama abokin adawa a gare shi, amma sai ya nuna maka ƙauna. Sannan ana iya samun mutumin da kafi tsammani cewa shi ne ya fi kusa da kai kuma ya zama shi ne wanda zai jagoranci abin da zai cutar da kai. Wannan sura ta nuna mana cewa ya kamata mu yi hankali da takatsantsan da duniya da kuma da muke mu'amala da mutane. A cikin wannan sura Allah ya nuna mana yadda kaidi yake yin tasiri, da yadda ɗan adam idan ya shirya yin mugunta yake iya shirya tubu akan abin da zai iya sa ko ka rasa mutunci ko ka rasa dukiya ko ka rasa lafiya ko ka rasa rai gaba ɗaya. Kuma ana iya samun hakan daga mutumin da yafi kowa ƙaunarka ko wanda ka fi tsammanin cewa ya fi kowa kusa da kai.
Allah ya nuna mana a cikin Al-Qur'ani cewa shirye kaidi da dubbu da a shirya wa wani sharri ana iya samun ta zuwa mataki guda hudu. Matakin farko shine kaidin shaitan. To da Allah ya faɗa sai ce kaidin shaitan mai rauni ne. Faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Allah ce kaidin shaitan kaidi ne wanda yake mai rauni. Kaidi da duk Allah ya ga mana Al-Qur'ani shine kaidin kafirai. Sai Allah ya ce mana galibi kaidin kafirai ko sun shirya ya kabbace ya lalace. Allah ya ce wa ma kaidul kafirina illa fi dalal. Irin wannan da ya ce wa ma kaidu fir'auna illa fi tabas. Kaidi na uku shine kaidin mata wanda Allah madaukakin sarki yace innahu min kaidi kunna inna kaida kunna azim. Yace wannan yana ɗaya daga cikin tunku irin naku na mata, amma kaidin mata kaidi ne mai girma. Kaidi na uku da Allah ya nuna mana a cikin Al-Qur'ani shine kaidin maza. Allah madaukakin sarki ya gaya mana dangane da kaidin maza. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan inna shaytana lil insani aduwwun mubin. Yace kar ka faɗi wannan labari da ka gaya mun wa ƴan uwanka nan maza ne za su iya maka sharri irin na maza. Idan ko suka yi maka sharri tayi ba za ka iya fita a ciki ba. To yake da sharrin maza da na mata wanda yake girma. Yana daga cikin kuskure na fahimtar mutum ya ɗauka cewa sharri ko kaidin mata ya fi na maza. Wannan sura yana daga cikin lafafin dinta. In ka bi da hankali za ka nuna maka cewa duk kaidin mata arhale in ka kwatanta shi da kaidin maza. Saboda duk da cewa Allah ya ce inna kaida kunna azim, hakika kaidin ku mai girma ne. To amma ya faɗi wannan kaidi ne a sakamakon kaidin wanda ta yi sakamakon tsananin so da ƙauna. So da ƙauna ya sa ta ce bari ta yi abin da zai iya sa ya wahala tunda ba zai biya mun bukata ba. Wa in lam yaf'al ma amuruhu la yujjamanna wa la yakunan min as-sabirin. Ko yayi abin da na sa shi ko kuma in kaskantar da shi. Baka tsananin so da ƙauna ya rufe mata ido har sai haka. Iya abin da ta tsaya a kai shi ne la yajjununnahu hatta hin. Za a sa shi a kurkuku zuwa wani lokaci. Duk da wannan kaidin nata ta sa an sa shi a kurkuku, amma ita ta yi sanadiyar fitanka. Saboda cewa daga baya ta yi al'ana hafhafa al-haqqu ana rawatuhu an nafsihi wa innahu lamin as-sadiqin. Duk da sharrin mace yake akwai sa tsammanin cewa wani abu yana iya sa ta canza ra'ayi ta zo ta yi nadama ta yi da na sani. Amma idan maza suka taru suka shirya su domin duk kokarin da Annabi Yaqubu alayhi salam yayi akan ya tserar da ɗansa daga shiga sharrin maza ɗan uwansa, yace da shi kar ka ba su labarin nan ko bai ba su labarin ba. Amma sai da labarin ya fito saboda sharrin shaitan. Shi shaitan ba zai iya shi kaɗai ba saboda inna kai da shaitani kana da'ifa. Sai ya haɗa da maza su ko da suka zo da suka fara ba batun kurkuku ake yi ba. Sai suka yi magana akan a wuturu ardan ko a jefar da shi a cikin duniya ya shiga duniya ko kuma kurkuku Yusuf ko a kashe shi gaba daya. Bitikin da aka yi kenan akan ɗayan biyu. Sai aka ce to a madadin a yi kifa, a madadin a jefar da shi a daji, a jefa shi a rijiya. Yanzu an yi mai sauki. Bayan sun jefa shi a rijiya ya samu ya fito suka sake raka shi wa sharahu bi tsamanin bakin da ya yi mabaduda. Suka sayar da shi da kuɗi na arha ya zama bawa. Yana matsayin ɗa mai daraja amma yanzu sun sa ya zama bawa. sai suka zama su ne mabuɗi na duk wahalar da annabi Yusuf ya sha a nan. Kai ne zuwa ya nan kuma mazan zuwa ɗan uwa na jini waɗanda aka haife su daga ciki da wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gano wannan kullum yana addu'a. Da kuma shi annabi yayi addu'a Allah ka raba mu da sharrin mata ba, amma yana addu'a yana cewa a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. Allah ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin bashi da kuma sharrin maza. Allah ka raba mu da sharrin maza. Yana ɗaya daga cikin sharri, saboda idan mata sun yi sharri galibi ba za su yi sharri a kan su yi kisa ba, amma namiji idan suka haɗu za su shirya sharrin da za ka daɗe ba ka iya tawarware ba. In ba daga cikin sharrin maza ba makrul layli wan nahar, a cikin wannan daga jiya nan aka tashi da wani babban sharri a Najeriya wanda waɗansu domin siyasa suka rubuta a kan ministan sadarwa na Najeriya Dr. Isa Ali Fantami Hafizahullah a kan cewa wai shi dan boko haram ne kuma yana taimaka musu. Yanzu don Allah akwai tunanin da za ka yi a ce shi da duk ya jaga rayuwarsa yana yaƙi da wannan abin kuma suna nema su kashe shi a ce shi yake sponsoring ɗinsu, to sharri ne na duniya kenan. Bal makrul layli wan nahar, wannan mata za su iya wannan sharrin? Allah ya raba mu da sharrin maza. Yana daga cikin tafsir na wannan sura shi ne yadda wannan sura take nuna mana, wato yadda Allah maɗaukakin sarki yake iya sa abu ɗaya ya canza matsayi ya fito a positive ya koma negative, ya fito a fari ya koma baƙi, ya zama naka ya zama na wani. A cikin wannan sura muka ji yadda riga ɗaya ɗaya ta mutum ɗaya ta zama ita ce shaidar da ta tabbatar da ko kuma da wani ya yi amfani da ita domin ya nuna gaskiyarsa. A yayin da ƴan uwan annabi Yusuf suka nuna rigarta suka ce wannan rigar ita ce take nuna gaskiyarmu, wa ma anta bi mu'minin lana wa law kunna sadiqin, ko da gaskiya muke ba dole ka yarda ba. Ita ce suka yi amfani da ita domin su nuna gaskiya suke, amma ita ce kuma ta zama abin da ya tabbatar da cewa ƙarya suke ita rigar da kanta. Allah ce wa ja'u ala qamisihi bi damin kadhib, wannan rigar ita ce ta nuna ƙarya suke yi, a yayin da suka yi amfani da ita da kanta don ta nuna gaskiya suke yi. Wannan rigar ita ce ta zama sanadiyar nuna gaskiyar annabi Yusuf alaihi salam, ita ne rigar tata a lokacin da Allah ya ce wa in kana qamisuhu qudda min durin fakadabat wa huwa min as-sadiqin, ita kuma ne wannan rigar ita ce rigar da ta zama rigar bishara da a sanadiyarta mahaifinta ya samu sauki na shekaru da ya daɗe yana shan wahala. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تبلغون, sannan ita wannan rigar ita ce kuma ta zama sanadiyar warakar ta bayan yayi shekaru yana makanta. falamma an jaa albashir alqawu ala wajhihi fatta basira, kuma duk wannan da aka yi shine ithabu bi qamisi hada fa alqahu ala wajhihi abiyat basira, wannan ya nuna mana yadda riga daya za ta iya yin aiki da yawa. Idan riga ta iya haka, ashe sauran abubuwa naka na nan duniya baka san sirrin Allah ba akan yadda za su yi maka amfani da kuma yadda za su iya cutar da kai. Za ka kana iya ɗaukar kudinka ka sayo cuta, kana iya ɗauko kudinka ka sayo amfani. Kamar yadda ɗan adam yana iya zama a wani lokaci yana sauka, a wani lokaci yana kinka, a wani lokaci yana sama da kai, a wani lokaci kuma Allah ya kaskantar da shi ya zama ƙasa da kai. Kamar yadda ɗan uwan annabi Yusuf sun kasance sun bayyana a matsayin su masoyansa ne, arsilu ma'ana gadal narta wa nal'ab wa inna lahu lahafizun, daga baya kuma su wannan ɗan uwan su suka zama waɗanda suka nemi ransa gaba ɗaya a kan yabi. Daga baya kuma waɗannan ɗan uwan waje a ihwatu yusufa fadakalu alaihi ba'arafahum wahum lahu munkirun. Sai ga shi sun sake dawowa masu neman da ƙoƙon bara suna neman taimako a wurinsa alhali su ba su san shi ne wancan da suka nemi su kashe shi ba. Ka duba yadda Allah yake juya al'amari, da suna da ƙarfi sun taru gaba ɗaya wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb, amma yanzu ga shi dukkansu sun taru kuma su zo suna roƙonsa suna ce matsala wa ahlan nabdur, muna cikin tsananin wahala, wa jidna bi bida'atin mujja fa auki lana alkayl, bama da kuɗi ka cika mana, wata sandar alina muna bara. Waɗancan ɗin ba su ne su sun zo gabansu suna bara, fa arafa ku shi ya gane su kuma su gane shi ba, ka gane yadda Allah zai iya juya al'amari. Kamar yadda Allah ya sa matar imra'atu fir'aun, yadda annabi yusuf ya zo yana matsayin ƙarƙashinta matsayin yawon gida, an sayo shi da kuɗi ne ba matsayin bawa, amma ta ƙasƙantar da kanta yadda shedan ya yi wasa da hankalinta har ta zama makaskanciyar da annabi yusuf ba zai sake ganinta da daraja ba saboda zubar da mutuncinta a kan nemansa da taimakon almasa. Ka gane yadda kana da daraja komin darajarka saƙon Allah zai iya sa ka rushe gaba ɗaya ka koma kuma asfala safilin. Da darajar ta lokacin da aka kawo shi gare ta ana ce akribi madwa, kar ki wulakanta shi ki dan ba shi daraja ki ɗaukaka shi, take zan ɗaukaka shi, amma sai gashi a ƙarshe ya zama wani wanda ba kowa ba yana cewa kadabat, wannan maƙayyaciya ce wa huwa min as-sadiqin, wannan dai yaro shi ne da gaskiya. Ka ga yadda saƙon Allah yake kaskantar da mai daraja ko ne, ka ga kuma yadda bin Allah yake ɗaukaka wanda yake ƙasa. Yau bawa ne shi fa wanda aka sayo shi da kuɗi na arhama baya yarma da daraja, amma yanzu gashi Allah maɗaukakin sarki ya zo ya ɗaukake shi shi kuma saboda bin Allah. Wa kadhalika makkanna li yusufa fil ardh, kamar yadda ita da kanta ta canza daga tana matsayin gaba da shi cewa sai an rufe shi, amma daga baya kuma ta zo ta canza ta zama wadda take jin tausayinsa kuma tana neman yadda za a fito da shi. Yana daga cikin lata'if na wannan sura shine yadda wannan sura take nuna mana, kamar yadda al-Imamu Zarkashi yake cewa wannan ita ce kadai sura a cikin Al-Qur'ani wadda take da aya sama da 100, amma duk cikinta ba wuta ba aljanna, ba batun wuta ba batun aljanna a cikinta tun daga farko har ƙarshe. Kawai magana ake a kan sanin rayuwar duniya da yadda duniyar za ta iya kama maka lahira ko ta sa ka karasa lahira, amma ba a faɗi sakamako na maganar shiga aljanna ko maganar shiga wuta ba, sai dai a yi ishara wala ajrul akhirati khairun lil ladina amanu wa kanu yattaqun. Shi wannan sura mai take karantar da mu, tana karantar da mu abubuwa da yawa, bari mu takaita a kan guda goma. Da farko wannan sura tana nuna mana tsantsar imani da Allah, da tsantsar imani da abin da Allah ya saukar na gaskiya a cikin Al-Qur'ani, domin da shi Allah ya bude don ayi imani da Al-Qur'ani. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, a ƙarshe kuma Allah ya magana akan imani, wa ma aktsarun nasi walau arasta bi mu'minin. Sannan kuma wannan sura ta nuna mana muhimmancin haƙuri akan ƙaddarar Allah, ko ƙaddara kauniya ko ƙaddara shar'iyya. Allah yana da hukunce-hukunce waɗanda suka shafi yadda ya tsara duniya akan abu kaza zai faru mai kyau ko abu kaza zai faru mara kyau. Idan mai kyau ɗin ya zo ga wani, to ba zai kyau wa wani ba, dole wancan ya haƙura, wannan kuma ya ɗauka jarabawa ce don ta zo masa da kyau. Haka kuma Allah yana iya jarrabar ka da mummuna a lokacin da ta maka muni, wani kuma ta maka kyau. Wata Allah ba zai taɓa ajiye abu kullum da maka kyau ba, saboda ana so wani ma a san masa duk lokacin da baƙin ciki ya same ka shi ne farin cikin gani. Gane wani abu hikima ce ta Allah, ba yadda za a yi kullum kai ta farin ciki wani kuma yana ta baƙin ciki, wata rana za a san masa kai kuma a hana ka, adalci kenan na Allah. Sannan kuma wannan sura tana nuna mana yadda ake yarda da ƙaddarar Allah ta shar'iyya, yadda Allah yake shari'arta kuma ya jarrabe ka akan wani abu ya ga zaka iya ko ba zaka iya ya jarrabe ka a cikin addini mun ga yanda ake da jarabawa al-mihnatu dakhiliya jarabawa ta cikin gida wanda tana daga cikin jarabawa da take wace wahala matsala daga cikin gidan ku family problem wanda annabi Yusuf ya sha encounter da ɗan uwansa ya zama su ne manyan abokan gabansa da suke neman ganin bayan da a duniya gaba ɗaya kamar yadda komo ga al-mihnatu kharijiyya jarabawa ta waje wanda kowane ɗaya ya ishi mutumta a ce matsalarka da cikin gida ya ishe ka wani ya ji duniyar ma ta ishe shi wani kuma matsalarka ta waje ce a cikin gida komi daidai amma annabi Yusuf ya sha matsala a waje bayan ya sha ta gida daga gida bayan rabuwa da mahaifa mafi abinda ka fi kauna bayan an haife ka kenan kuma tana karami lokacin da ya fi bukatar mahaifansa jarabawa ta waje ta fara ta yadda ya rabu da su ba zai sake ganin su ba har sai ya yi hankalin kansa sai dai su dawo karkashinsa amma shi ba zai zauna karkashinsu ya amfana ba kuma yana fita da koma hannu wani ba zai fada rijiya daga cikin rijiya yana fitowa sai koma bawa wanne da zama rama ciki daga bawa yana fita ya zama ya shiga kurkuku jarabawa kan jarabawa jarabawa kan jarabawa wannan ya nuna cewa wannan duniyar ba yadda zaka yi kace komai zai zo maka yadda kake so sannan kuma wannan sura yana daga cikin abin da take sannan kuma ga kuma jarabawa ta addini shine yadda ya sha wahala wajen fama da mata da jaraba da ya fara wato abin nan ya fara fama da ita ta matar da ya zama ita ce take matsayin mai rikon amanarsa sannan daga bayan kuma ya shafi kuma na sauran matan gari bayan wannan kuma wannan sura tana koyar da mu yadda wato mutum yake iya rarrashin zuciyarsa da wannan alkur'ani da kuma wannan sura musamman duk lokacin da wata damuwa ta dame ka don Allah ka ɗauki suratul Yusuf ka karanta amma ka karanta tare da ta'ammuli tare da wato tadabburi ko ka bude fassarar kana karantawa bakin kana ganin fassarar ko ka saurari tafsiri ana fassarawa kana jin labarin mutumin da duk wani matsayi da kake gani dan adam zai taka wallahi ya taka ya wuce shi amma ya sha wahala irin wahalar da zai yi wahala a tara irin su mutum guda daya a wannan duniyar a yanzu muna fama da waɗanda damuwar da bata taka kara ta karya ba amma za ta iya sa mutum ya kashe kansa gaba daya ake samu matasa wai saboda damuwar duniya ta dame shi sai ya yi tunanin gare ya kashe kansa wanda damuwarsa bata taka kara ta karya ba in ka kwatanta da jarabawa da irin wanda annabi Yusuf bawan Allah annabin Allah ya samu wata gata kake da ita a wurin Allah da kake tsammani duk abin da kake so shi za ka samu am lil insani ma tamanna yanzu mutum yayi tsammani duk abin da yake so shi zai samu to annabawa ma ba su samu abin da suke so ba su da Allah ya fi son su to kai ne kake duk abin da kake so Allah zai maka to wannan sura ta zama kana samun wata damuwa don Allah ta bude suratul Yusuf sai ka ga wai da kai da shi ba ya fi wahala sannan wa yake dadewa a cikin jarabawar duk jarabawar da kai da kake fama da ita ka bude wannan sura ka karanta da ta'ammuli sai ka gane wallahi naka mai sauki ne abu na gaba da wannan sura take koya mana shine yin bishara da cewa idan ka zama mai haƙuri akan jarabawarka to mai haƙuri yakan dafa dutse saboda Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana kar mu rinka karaya kuma kar ka rinka ɗauke kar ka rinka yanke ƙauna wannan sura ta gaggaya mana yankan ƙauna har guda uku da mu ɗansu suka yi kuma da inda aka hana su ya bani yan abu fa tahassasu min yusufa wa la tayasu min rahmatillah kar ku rinka yanke ƙauna daga buɗi daga ubangiji falamma tayasu minhu khalasu nadiya hatta idza tayasa ar-rusulu wa zannu annahum qad kudibu Allah madaukin sarki yana nuna mana kar ku yanke kauna Allah ya ce inna nasrallahi qadim taimakon Allah yana kusa, kai ne kake ganin shi da nisa, inna hum yarawnahu ba'ida wa malakun qariba, amma Allah alkawarin sa a kusa yake. Don haka duk abin da ka sa a gaba ka ci gaba da kokari, kar ka yi tsammani dole a yanzu ko a nan ko a gobe gobe ne za ka samu, a'a, taimakon Allah yana zuwa. Ala inna nasrallahi qarib. Ina fata mu gane yanda duk mutumin da ya haƙuri, inna man yattaqi wa yasbir, haka shi da kansa Annabi Yusuf ya ce, duk wanda ya haƙuri kuma ya ji tsoron Allah, wallahi Allah ba zai tauye maka ladanka ba. Shi da Annabi Yusuf alayhi salam duk wannan wahala da ya sha, daga baya sai ya zama sarki cikin mafi ɗaukakan sarakuna, sai zama kuma al'amari ya koma hannunsa, su ne masu yankewa, su ne masu zartarwa, ba shi kenan ba. Darasi nan da yadda muke fahimta a cikin wannan sura shi ne, wannan sura ta nuna mana haɗarin hasada, da yadda hasada da tsananin kishi in ya yi tsanani yake iya sa mutum ya halakar da kansa, ya halakar da wani. Don Allah jama'a, wannan sura ta zama mana izina da za mu koyi yadda za mu rabu da hasada da ƙyashi da tsananin kishi daga mata akan tana son wani, kuma tana so hankalinsa ya koma gare ta, za ta iya komi don samun wannan cimma wannan burin. Tsananin kishinka kai akan wani ya samu abu kaza, ko wance tana son sa kai an barka, sai sa ta yi tunanin don ka raba su da wancan, bari ka illata shi ko ka illata ta ko ka illata su gaba ɗaya. Wannan sura tana nuna mana haɗarin da yake cikin tunanin ɗaukan mataki akan ƙaddarar Allah. Idan ka rasa wani ya samu, hukuncin waye? Ba za ka iya shamfarin da hukuncin Allah. Kamar yadda wannan sura tana karantar da mu tarbiyya da tsarin yadda ake gudanar da tarbiyyar gida. Wannan sura ta nuna mana yadda uba ya kamata ya zauna da ƴaƴansa, yadda Annabi Yaqub alayhi salam ya ce mulaƙafa ga ƴaƴansa yana musu adalci. ƴaƴan sannan waɗancan duk da cewa ya fi son Yusuf amma bai zalunce su ba, shi yasa dukansu su ma yana tattaunawa da su, shi yasa suka zo suka ce masa, ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf, inda bai ba su dama suna zuwa gare shi su yi magana ba, da ba za ka ji wannan ayar, amma ya ba su dama suka zo suka ce, me yasa ba ka ba mu Yusuf mu tafi da shi, ka ba mu dama, ya ba su ko bai ba su ba, ya ba su yana musu adalci. Ana fahimta ko? Wannan ya nuna mana muhimmancin jan ƴaƴanka a jika, da kuma yin musu nasiha da gyara musu idan sun yi kuskure, da kuma duk abin da suke so wanda bai saba da shari'a ba ka ba su dama su. Amma a wani wurin kuma darasi na gaba shi ne, surar ta gaya mana idan kana matsayin mai tarbiyya tsakanin ƴaƴanka, to dole ka zama ala hada, dole ka zama kana da kulawa, don akwai kuskure ɗaya da za ka iya wanda zai iya wargaza duk abin da kake da tarbiyya. Shi yasa idan kana son wani ko wata daga cikin ƴaƴanka, to ka yi a hankali, ko ka fi son wata daga cikin matanka, ka yi a hankali ta yadda ba za ka yi abin da zai soke zuciyar sauran ƴaƴan ba, domin kada shaitan ya shiga ya zama min ba'di an nazara shaitanu bayni wa bayna ikhwati, ya zama sanadiyar haka shaitan ya samu damar da zai raba tsakanin kan ƴaƴanka. Wani shi yake raba tsakanin kan ƴaƴanka saboda ya nuna wani cewa ya fi kowa, wani shi yake raba kan matansa saboda ya nuna wacce tafi kowa, ka bari a cikin zuciyarka, ka yi ƙoƙari abinda ya bayyana kana iya yin adalcinka da kowa ta samu, ka buɗe bakinka haƙurinka ya bayyana a yayin da wata gurgushi ta mata wata kuma yaƙe, akwai bambanci ne a ido, a cikin idan ake ga a ina bambanci yake a zuciya, dole kai haka, dole kai haka, amma karka yarda ka yi abin da zai sa mata su gane wacce ita ce, shi ne da Allah ce fatararu hakal mu'allaka. Yanzu wannan ɗan kuskure da aka samu a cikin wannan sura ya jawo Annabi Yusuf ɗin ya wahala, shi da ɗan su wahala, mahaifiyar ta wahala, shi ma mahaifin ya wahala, saboda sun ce la Yusuf wa abuhu ahabbu ila abina minna, mun bauci cewa babanmu ya fi son Yusuf, don haka kai dole mu ɗauki mataki a gidan nan. To duk abin da ne jawo haka ka yi ƙoƙari ka guje mata. Sannan a cikin wannan sura muna fahimtar yadda wato ɗaukan mataki akan donka magance wani ya samu wata ɗaukaka, mataki gaba ba shi zai hana shi ɗaukakar ba. Wanda kai kuma karka ɗauka saboda an kusan wani ko wacce tasowa ne, bari in yi sihiri in gurgunta shi, in karya shi, in illata shi, wannan abu ba shi zai iya sa ka yi nasara ba. So da yawa aka yi za ka iya nasara don a tara maka laifin da za ka ji wuta, amma shi kuma ƙarshe kuma Allah zai ɗaukaka shi duk da kaji. Yanzu waɗannan abinda suka yi wa ɗan uwansu sun ce za su kashe shi ne saboda ya tsuru na kuwaji ko ajiku don babanku ya dawo zuwa gare ku. Ya tashi ya dawo ɗin daga tafiyarsa kullum kuka yake bai kuma ba saurare su ba kwata-kwata, gara dama zai zo tare da su a saurare su tare, amma yanzu da suka kore shi shi ma yanar su ko bai samu an saurare su ba. Har sun da kansu suka ce tallahi tabta'u tadburu Yusuf, kai kullum a kan Yusuf duk da Yusuf ba ya ba. Don haka ba wai dole duk ka ɗauki mataki matakin ka yi aiki ba. Abu na gaba shi ne wannan sura tana koya mana cewa wato wannan rayuwar tamu kamar mafarki ne, rayuwar da ba ɗaya rayuwar duniyar nan, kai ka ce ka yi bacci ne ka farka. Hakika ne rayuwa wallahi ba gaskiya ba ne, gaskiya tana lahira, wal'akhiratu khairun wa abqa. Amma wannan duniyar da kuke ɗauki, an fara wannan sura da tarihin annabi Yusuf da mafarki ne. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت بلما أتقاس قال يا بني لا تقصص رؤياك. هذا ما كان شيئا كما فرقه تؤكد شيما وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياك. كل ما بعد ما فرقه أتفسر عشان هو دون يومك ما فرقه لأنك يوم شذاتك وكما فرقه دوما تقفيا duk duniyar da ka ganta wallahi mafarki ne, ka ga wani yana da arziki ka da wani ya kai ka abu kaza ka da duk abin mafarki ne wallahi. Asalin gaskiya sai an je lafiya, don ka karke dauki abin da ba tabbas ba ka fifita shi akan tabbas, garin neman duniya sai sa ka sai da lafiyar ka. Sannan fa'ida ta goma wadda ita ce ta ƙarshe, ita ce mu sani da cewa ba wata wayewa da sauke wayewar addini. Wasu daga cikinku musamman matasa za su ji cewa kai aini na haɗu tunda kaina yana ja, tunda akwai kuɗi a gidanmu, tunda ina da kyau ina da fari biyu, ba irin waɗannan su ne ba. A wurin mata ta ce tunda ina tashi, ita ce babban yarinya shi ko shi ne babban yaro. Irin waɗannan abubuwa dukkan wallahi ina gaya muku ba su ne asalin civilization da wayewa ba. Kana da kuɗi, ka ce turanci, ka ce wanne, kana da hali da yawa, wallahi ba shi ne ka haɗu ba. Wanda ya haɗu shi ne wanda ya iya addini. Sai da duk haɗuwarka, billahi nazi an kwatanta ka da annabi Yusuf ka zabo a wani. Idan kana ji kai ɗan wani ne ya sa kake ji kana takama, annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya tsara wa annabi Yusuf. Ya ce babba ɗan babba ɗan babba ɗan babba. Kai haka kake. Sannan idan kana ji cewa ka in an ganka kana burge mutane, kai ka san mutumin da manzon Allah ce duk duniya an ba wa mutane rabin kyau 50% aka raba mana duk duniya, an ɗauki sauran 50 an bayar su kaɗai. Kai ba ka taɓa ganin ɗan adam irin wannan ba wallahi sai Allah ya sa ka je aljanna ka ga mu. To ka dubi haɗuwa irin ta wannan bawan Allah. Sannan Allah ya ba shi ilimi. Dan da kad a kai ta ni min al-bulki wa 'allamtani. Allah ya ce na yarda ka ba ilimi. Allah ya ce wal yu'allimuhu min ta'wil al-ahadith. Kin da kan kankani baban sa yace masa wal yu'allimuka min ta'wil al-ahadith. Allah zai baka ilimi na musamman, ilimin da ba kowa yake da shi ba. Sannan Allah ya baki daukaka ta mulki, shi da kansa yace kad ataita ni min al-mulki. Sannan Allah ya baki uwa uba wanda ya gama komai shine an bashi annabta. yanzu ka taba jin dan adam da ya faɗi da wannan abu ba wallahi ba a taba yi ba sai akan annabi Yusuf amma duk da haka ya kaskantar da kansa ya gane cewa civilization shine musulunci kawai ba kai kai daka yanzu lokacin ka ne da zaka fanta ma zaka yi wane ne wato kungumin baji kawai sallilla ba a haka musulunci duk wayewa wallahi tana ga wanda ya waye da addini karke sai ka wani gogo ka da takara karya na dan wani ba cikin ka wai zaka har ka manta da addini wannan civilization su wale wale kake gani su wale wale za su burge ka idan kana so ka dauki role model dauki suratu Yusuf ka karanta sai annabi Yusuf bai zo maka role model sannan kuma a cikin wannan sura din muka zo karatu za mu jima wato amma wannan zan bar shi tempo abin da zan faɗa na ƙarshe shine wannan sura za ta karantar da mu ilimin muka daban-daban wanda za mu iya amfana a cikin bincike na zamani na ilimin zamani wanda kullum muna faɗa cewa wannan alƙur'ani zai maka amfani a ilimin addini kuma zai maka amfani a ilimin zamani ɓangarori da dama na profession da ɗan adam zai iya ƙwarewa a kansu zai iya kutsawa cikin alƙur'ani kuma ya amfana da abin da duk bincikensa a can ba zai iya samowa ba dole sai ya bi ta ƙur'ani wannan da suke kana ta history of civilization da archaeology wannan sura kamar jigo ne a wurinsu da Allah madaukin sarki ya fara da cewa nahnu naqussu alayka ahsan alqasas mafi kyan labari in kana neman history na tsantsa to ka yi ifadar da alqur'ani sannan archaeology waɗanda suke bincike a kan abubuwa na tarihi da kuma abubuwa na zamanin da kamar da kasar Egypt inda annabi Yusuf ya rayu ya yi mulki tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda suke da ancient civilization wanda kuma archaeologists suka samu matakkara inda aka samu abubuwa na gaske waɗanda suke nuna civilization irin na zamanin da ranar 6 ga watan Afrilu ɗin nan sati guda da ya wuce kenan kuna ganin da ƙasar Masar ta kashe kuɗaɗe biliyoyi saboda mafi girman hanyar samun kuɗin shiga na ƙasar Masar shine zuwa baki domin yawon buɗe ido domin su ga irin waɗannan abubuwa na kayan tarihi ƙasar Masar tana da fir'aunoni waɗanda suke mulki a da har guda 22 waɗanda aka yi musu ma'aji na kasaita waɗanda sun fi shekaru dubbai suna wurin ba su lalace ba kuma ana zuwa a gagagen jikinsu akwai mazaje guda 18 akwai kuma queens guda 4 waɗannan su ne guda 22 da da suke wurin da suke maidanin tahrir amma yanzu an kwashe su an kai su wani wuri na musamman inda aka yi domin ajiye kayan tarihi yanzu wannan sura ta faɗa mana wurare da yawa da monument wanda suke da tarihi wanda wajen bincike ana iya amfani da wannan sura wajen jin Allah ya ce a wuri kaza akwai kaza sai a je a tsara bincike sannan duk abin da aka samu wanda Qur'ani ne ya isar da shi zai nuna asalin gaske ne ba kawai abin da za a yi shi a cika sai a ce shekarar kaza yanzu ya kai kaza saboda bincike na kaza ta hanyar Qur'ani ana iya taimako a wannan ɓangare abu na biyu shine ilimin da ake ce onerology wanda wani ilimi ne na kimiyya da yake da alamci ake ce masa ta'wilul ahlak ilimin fassarar mafarki wani ilimi ne wanda yake ba kawai baiwa ba ba kuma kawai ilimi ba duka biyun sai sun haɗu da ilimi da kuma baiwa ana kuma iya koyonta kuma mutum ya iya a cikin wannan sura za mu ji abubuwa da yawa akan maganar fassarar mafarki da yadda mafarki guda biyu suke zama fassarar su ya bambanta sakamakon mutumin daban-daban kana iya mafarki ɗin da ya kayi kuɗi wani ma mafarki ya yi kuɗi za a yi shi ɗin ya yi kuɗi kai kuma naka kuɗin daga gani ne wannan da kafanin ka ne to wannan sura idan aka shiga cikin ta za ta abuwa da yawa akan maganar mafarki ya abata in yi ra'aitu la ta kusu suru yaka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith wa yu'allimahu min ta'wilil ahadith wa qala al malik inni ara qalu adwatu ahlam qalu قال احدهما اني اراني اعصر قبرا فكما ربي قد جعل ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث سوره دي دبان دبان a cikin sura da suke magana akan mafarki da kuma fassara da kuma characters daban daban ta yadda mafarkin su daban sannan kuma fassara mafarkin su daban sannan wannan sura za ta karantar da mu ilimi na sociology da kuma social science na yadda ake zamantakewa family da matsalolin cikin family da kuma in bako ya shigo cikin family kamar yadda annabi yusuf ya zama bako a cikin gidan imra'atul aziz da kuma community da kuma matsalolin community da kuma in bako ya shigo community community garin su annabi yusuf da suka taso suka shigo cikin garin matar udukulun misra insha allah wa aminin da yanayin zaman baki a wuri da sauransu kamar da wannan sura za ta karantar da mu ilimin muka da yawa a political science a tsarin mulki tun daga ij'alni ala khazain al-ard inni hafizun alim da kuma kadhalika makkanna li yusuf fil ard sannan sura ta yi magana akan abubuwan da za su amfane mu a ɓangaren agricultural science da kuma yadda noma yake da tasiri mafi girma a ɓangaren tattalin arziki babu wani abin da yake da crucial wato vitality a cikin harkar economy kamar food security abinda muka ji a cikin tazra'una da saba'atini da da'aban kama hasattun fadaru da kuma yana karantar da fa'idoji akan economy da kuma maganar budget and planning fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun da kuma abinda muka ji na magana yadda annabi yusuf alayhi salam yayi amfani da wato basira ta tattalin arziki da kuma basira ta iya tsimi da talibi yadda aka yi wahala da fari amma duk da haka ba a shiga cikin recession ba yadda ya samu ya ceto kasar daga cikin halauci da kakanika yi sakamakon da barbaru irin na wato ilimin tattalin arziki haka kuma akwai ilimi na fisiyogonomi shine ilimin firasa yadda annabi yusuf ya zauna da waɗanda yake ce musu la ya'ti kuma ta'amun tubda tanihi illa la ba'tu kuma bi ta'wili wani ilimi ne na kimiyya da daga kakan fuskar mutum zaka iya gane me yake nufi wannan ilimi yana da amfani a cikin criminology saboda gano masu laifi wanda jami'an tsaro suna iya amfani da abin da suka ji a cikin wannan sura domin fada a bincike a kan daga kakannin mutum ka gane wannan mai laifi ne ko kuma mai gaskiya ne da kuma aka mutum gaban alƙali yanda daga mutum ko kuma mai shaida in ya zo shin da gaske yake ko ƙarya yake annabi yusuf alayhi salam ya ce kuna zuwa zan iya gaya maka me a cikinka mai kaci sannan mai kabari a gida sannan kuma in an zo zuwa da abincika kun a shigo da shi zan ce muku abincika za a shigo mana da shi tun ba a kawo ba wannan shine ilimin cikin gani akwai za mu fahimci shi a cikin wannan sura sannan daga ƙarshe kuma mun dawo gida shi kuma akwai abubuwa da yawa na ilimin dokoki na law a cikin wannan sura musamman kuma law of evidence the means of adducing evidence da yadda ake gane shaida da tabbatar da ita ta hanyar ikrari al'ana hasatan haqqu ana rawatu bi allahu da kuma yadda sai an nemo shaida wa shahida shahidu min ahli hadin kana famisu hukumda min kubur da kuma yadda ba za a samu shaida ba ko mutum da ya ikrari ba amma daga circumstantial evidence a gane ƙarya yake wa ja'u ala famisihi bi jamin kadi akwai abubuwa da yawa na fa'idodi a cikin wannan sura amma kuma lokaci ba zai bamu faɗa ba idan Allah ya ce mu gobe za mu tsora daga abin da muka tsaya sannan kuma mu shiga cikin wannan sura Allah ya albarkace mu da albarkacin suratu yusuf da alqur'ani gaba daya abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada اشكر الله يا فيمنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته